بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا جل الله سبحانه وتعالى ديسك تعلم وأن سافيا تلها دي هدو جوتا محرم هجر المنذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبدا نعم da 432 na ah watan safar kai ko nace muharram na watan safar Allahu musta'an wato lokacin ne yana wucewa da sauri sai kai ta mamaki na mun shiga watan safar wanda ya daidai da 8 ga watan 1 ko 9 ko na'am 9 ga watan 1 wato wanda ake ce ma January al-lisafin albashi shekara 2011. A ci gaba da karanta sirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Muna karanta abinda malami Ar-Rahiq Al-Maktum ya rubuta mana musamman a gefen da yake magana akan zuwan mala'ika Jibril da wahayi ga manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bayan malamin ya bayyana mana cewa lokacin da shekarun Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kai 40 kamar yadda yake shine al'adance a sunnar Allah yadda ya saba aiko manzanni ko ya dauki annabawa ya zabe su daga cikin sauran mutane ya ba su annabci, to mala'ika ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya magana akan wani kokari da yayi na fitar da ranar hakikatan wace rana ce wanda ya kai ga cewa ita ce ranar Litinin 21 ga watan Ramadan a shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara 40 din. Sannan sai malamin ya ce bari ya kawo mana wata magana daga cikin gida da ta bayyana mana yadda abun ya auku hakikatan. Yana cewa wal nastami' ila Aisha as-Siddiqata radiyallahu ta'ala anha tarwi lana qissata hadhihi al-waq'a allati kanat shu'latan min nuri al-lahut. Isi musaurari Aisha radiyallahu anha wadda take as-Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, wannan laqabi a kirata Siddiqa kuma binta Siddiq, girmamawa ce ga wannan baiwar Allah matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, matar da Allah madaukaki ya sa kaunarta da soyayyarta cikin zuciyar manzonmu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Har aka tambaye shi wa kafi so a cikin mutane, akai amfani da lafazin mutane annas, man ahabbu an-nasi ilayka. An-nas in aka ce an-nas kamar musamman a wannan siyakar ana nufin jinsin mutanen baki ɗayan su ba tare da an cire kowa ba, domin kalma ce shigar alifun da lamun a cikin ta ma'arifa ce ta istidrakin jins. Don haka da aka tambaye shi akan wannan sai ya ce Aisha, aka ce wa minar rijali sai ce abuha, daga cikin mazaje fa. Kaga ya fahimci annas jinsi kenan da ya shafi maza da mata, shi yasa sai ba da amsar yace Aisha. Sai wanda yake tambayar kuma sai yake son kari sai ce to a cikin maza fa wa kafi so, sai ce abuha babanta. Don haka wannan baiwar Allah babbar baiwar Allah ce wanda Allah subhanahu wataala ya zaba domin ta zauna da manzansa sallallahu alaihi wasallam, ta ɗebe masa duk wata kewa da ɗan adam namiji yake so a gummace, kuma sannan da wata hikima ƙari shine ya bada damar ta zaƙulo mana, ta haddato mana ilmomi da Allah maɗaukaki ya fidda su daga manzansa sallallahu alaihi wasallama na cikin gida wanda ba mai iya zuwa ya shiga ya gano duk dangantakarsa sai ita. Don haka ta fito mana da irin waɗannan abubuwa. Aisha radiyallahu anha, Allah madaukaki ya hore mata kwakwalwa ta rike abubuwa fiye da wato adadi mai yawa na mata, bal malamai sun ittifaki cewa ita ce afqahun nisa'i. In an ce afqahun nisa'i, wato duk a mata ba wanda ya kai ta fahimtar addini. Wannan zai, wasu malamai suna abinda ake kawowa na sira ko kuma wasu maganganu dai na tarihi, suna talammusin, in an ce talammusi ne neman sababi, ko da ba a faɗe shi ba kai ka kwakwalo shi daga cikin wani abu, suna nemo daga cikin sabubban da Allah madaukaki ya kaddara wannan baiwar Allah ta zama manzo sallallahu alaihi wasallama ya aure ta tun tana karama, shine dan ta sami rike mana irin waɗannan ilmumi din tun tana karama. Banda kwakwalwa da take da ita, to yaro lokacin kuma da yake karami dama ya fi rike abu. Masu sira suna cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai rasu, likitoci sun yi ta zuwa wannan ya zo ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama, me kake ji yana damunka, ina ne yake maka ciwo? Sai ya ce, idan kuibin dama ne kake ji can cikin cikinka daga ƙasa, to maganinsa shi ne kaza, in kuma daga kuibin hagu ne, to ciwo kaza ne, kuma maganinsa shi ne kaza, in ta baya ne ciwo kaza ne, to maganinsa shi ne kaza. Kun san a lokacin tun da babu kayan gwaji da za a iya ko scanning nan da nan a gano a wani bangare ne, to idan mutum ba shi da lafiya akan yi irin wannan canke-canken. Malamai suka ce sakamakon sauraren da Aisha take yi kawai tana cikin ɗakinta tana jin irin wasafta magani iri kaza, in kaza ne to ka sha kaza, sai da ya zama cewa ta riƙe maganin wato ciwuka da dama. Kawai daga wannan ciwon na Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan an shigo an tambaye shi me yake damunka, sai in ya ce kaza a ce ga maganinsa, sai ya zama ta iya hango ta ce abu kaza, ashe shine maganin kaza. Kun ga ashe wato ajiya ce da Allah madaukaki yayi mana a gidan manzo sallallahu alaihi wasallam, domin mu sami wato ilimin da babu mai iya hango shi a cikin mazaje ba ita ba. Nas'alullahu ta'ala an yarda anha wa an yusakkinaha jannatal firdaus. Yace mu saurare ta tarwi lana qissata hadhihi alwita, zata bamu wato labarin wannan kissar, ko kissar wannan abin da ya auku, event shine wuka, wannan abu da ya auku zata bamu labarin sa. Allati kanat, ita wannan abin da ya faru, wato wannan waqi'a din, shu'latan, wani haske ne, wato wani kunci ne kamar ka ce na haske da aka fito da shi, min nuril lahut, daga hasken wato Ubangiji. Wannan lafazi lahut, na? Babu shi a gunku? Allati kanat mene? To wallahi wannan din yafi. Saboda wannan amfani da wannan ibarar ta wani nurul lahut, lafazin allahut fassara ce ta larabci ga abinda mutanen Greek yunaniyun suke cewa theology. Mun san a turance waɗanda suke wannan karatun duk abinda yake wani abin ana ce masa al-ilahiyat, wato dirasar ilahiyya, logi da kuke ji a duk wasu abubuwa na ilimi, ko ana cewa logi ma'anarsa knowledge ko ilimin, biology ilmul ahya, geology wane ne shi, logi din ma'anarsa dama study ko karatu. To theo kuma, theo da t da h da e da o, ma'anarsa shine Ubangiji a ilimin, ko a yaran mutanen Yunan wanda ake ce ma Greek. Kuma fiye waɗannan ilimin falsafa daga gunsu aka samu, shi yasa ake cewa ilimin sanin Allah ake kiransa theology. To fassararsa a gun Laraba shi ne lahut. Yau to sai amfani da shi, mafi yawa kuma masu irin wannan amfanin ko kuma a larabce za ka ga suna ɗauko irin waɗannan ibaruruwan da asalinsu daga waɗancan suke, wanda abin da ya fi dacewa shi ne kar a yi amfani da su a cikin littafan magana akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Ina jin shi yasa malamin daga baya ya cire wannan ko wasu malamai sun masa magana. Shi ne ai an gaya mun. Nuru me aka ce? Allati kanat nuqtata bidayatin nabawiyya. Ai bidayatin nubuwa. Yawwa wannan zai fi dacewa. Yawwa shinan ya ce mun allati kanat shu'latan min nuril lahut. Wannan kuskure ne babba. Kace daga hasken Allah aka ciro wannan kuma kana magana ne akan waqi'a. Wani lokaci mutum yakan dauko irin wadannan maganganu daga littafin adabi ko kafin ya sake kallon su ya waiwaya. Masu rubutu akan adabi Saudiya za ka ga su kuma ladabinsu dangane da addini in a cikin abin da za su faɗa haka yakan ragu ƙwarai da gaske. To wannan akhadhat taftahu dayajir zulumati al-kufri wad-dalal kamar da yake a wurina, wannan hasken shine ya fara wato bankade ya kuma tono hasken duhun kafirci da kuma ɓata. Dayajir da zulumat din ma'ana su daya, ma'ana duhu. Yawwa hatta ghayyarat majra al-hayati, hatta canza wato tafiyar rayuwa gaba daya. Wa'adalat khatt at-tarikh, kuma ta daidaita layin tarihi. Qalat Aishatu, diddi wannan zancen da ya kawo larabci ne wanda baka bukatar sa, kawai so yake ce bari mu saurari hadithin Aisha shikenan. Hadithin Aisha wanda ya kawo mana labarin wannan abin da ya auku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon zuwa mala'ika Jibrilu, wanda wannan abun ya kai ga tarihi gaba daya canza. Shikenan mun gane a Hausa. To duk wancan adabin sai a kyale masa kansa. To Aisha radiyallahu anha tana cewa awwalu ma budi abihi rasulullah, farkon abin da aka fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min alwahyi, na daga wahayi ar-ru'ya as-salihah, shine mafarki da zai zo ya zama mai kyau, mafarki mai kyau kuma zai zo ya zama gaske. Ma'ana mafarkin da ba kwama tala ba, ba rudani ba, in yaga abu to haka zai zo wato ya wayi gari ya ganshi. Fi naumi yace tace haka zai ganshi a bacci. Fa kana la yara ru'ya, ya kasance baya ganin wani mafarki illa ja'at مثل فلق الصبح من wannan satin da ya gabata ko yawa sai face kaga mafarkin nan yazo ya auku ya tabbata kamar yadda gari zai waye. Thumma hubbiba ilayhi al-khala'u, sannan sai aka soyantar da aka sa shi ya zama mai san wato warewa shi kadai ya koma gefe ya fita daga cikin sauran jama'a. Wa kana yakhlu bi ghari hira'a, ya kasance yana zuwa ya koma shi kadai ya ware a wani kogo da ake ce ma kogon Hira. Fayatahannathu, yana yin ibada. Yatahannathu ma'anarsa da larabci yatahannafu, attahannufu attahannufu wa ma'anahu ta'abbudu. Yawwa in an ce tahannafa, in ka fassara shi da larabci ne tahannafa. Me ma'ana tahannafa? Menene hanif? Na ji an fara irin ana sa yara suna hanif ko menene hanifu, wanda za ka ji ana cewa akwai daga nan ne mutane a Hausance ba su iya faɗa ba suke cewa hannafi. Yawwa hanif shine asalin sunan a larabci. Yawwa wanda yake ya bar abin da yake ba daidai ba ya koma kan daidai. Yawwa kuma ana fassara shi da duk abin da zai zama ɗauke wata hanya ba mai kyau ba, a bar shirka, a bar al'ada, a koma kan tauhidi da hasken Qur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, shine tahannafu. Suka fassara shi kuma cewa shine ta'abbud, wa huwa ta'abbud, shine ya rika yin ibada. Al-layali, cikin dare, zawatil adad, na wani adadi, qabla an yanzi'a ila ahlihi, kafin ya ciru ya kuma koma zuwa iyalinsa. Wa yatazawwadu lidhalika, yakan yi guzuri domin wannan, mana dauki dan abinci, mun fada wancan sati da ya gabata ko zai dauki dan wani guzuri ya tafi da shi kogon Hira ya yan kwanaki a can yana ibada. Thumma yarji'u ila Khadijata, sannan sai ya komo zuwa Khadija, wannan babbar baiwar Allah matar manzo sallallahu alaihi wasallama ta farko a rayuwar duniya wadda kuma ita ce mace ta farko da ya sani sannan kuma ita ce mahaifiyar a dukkan ƴaƴansa banda Ibrahim a kuma ita ce wadda ta yi amfani ga musulunci a wannan farkon zamanin sa lokacin da musulunci ya fara zuwa kwata-kwata da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi Khadija ita ce ta rarrashe shi kamar yadda zamu ji a wannan hadisi din mun taba zance da yawa akan wannan hadisin gashi yau mun zo kansa wannan hadisi ya nuna cikar hankali na Khadija radiyallahu anha kuma ya nuna ta yi irin amfanin da ya kamata dama mace ta yi wa mijinta lokacin da miji ya dawo gida a razane a dugunzume hankali ya tashi saboda wani abu ya dame shi a waje to ya kamata a ce ya zo gida ya samu mai kwantar masa da hankali hissiyan wa ma'anawiyyan ma'ana ya zama cewa duk abin da yake bukata ko jikinsa ne yake bukata ko kuma hankalinsa ne yake bukata da tunaninsa to a kwantar masa da hankali a wannan bangarori kowanne iri ta tare shi da abin da zamu zo mu ji da lallashi kai har abin da ke nuna wato malama ce kuma mai tauhidi ma ba ana nufin ta riga shi sanin wani abu ba domin mun san mutanen dama can suna kan addinin Annabi Ibrahim gurbata shi aka yi da wasu abubuwa din don haka sanin akwai Allah da dogaro da shi da yawan su suna da shi shi yasa zamu ji irin kalmomin da ta kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su don haka ashe ana son mace ta zama mai ilimi mace ta zama mai ilimi ka samu mace mai ilimi ka aura wadda ta san addinin ta kuma duk wanda yake da ya da ta cancanci aure shi ma ya bata ilimi yadda za ta amfani mijinta ya barta ta yi karatun addini ba wato kawai ya karatun boko ko tana makarantar boko to a ilmantar da ita addini ilimin addinin nan shi ke sa rayuwa ta yi saiti ka ga mutum yana da hankali in ko bokon kawai ya yi ba tare da addinin ba za ka ga akwai abubuwa da yawa da ba zai yi su daidai ba musamman abin da ya shafi rayuwarsa ta addini zai tabbu dumbuduma a rayuwa ba abin da ya dame shi illa mai duniyarsa za ta gyaru da shi kuma bai kamata ya zama rayuwar mutum ita kenan ba ya kamata a hada wannan da wannan ka san duniyar ka san duk ƙarshen abin da mutum yake so fa a duniyar nan shine wani abu da zai amfani da shi na yau da kullum ko ba haka bane ko kuma a ce ya zama wani abu ko a ce yayi kuɗi ya mallaki kaza ya mallaki kaza ya mallaki kaza shi ku karatun addini zai hada ka da ubangiji ubangijin nan da ba a iya duniyan nan za a yi alaka da shi ba a duniyan nan za mu yi alaka da junanmu ne ka nemi yadda zaka ci ka nemi yadda zaka sha ka nemi yadda zaka zauna da mutane ka nemi yadda rayuwarka za ta yi dadi shi yasa za ka ga ko tunani ne mafi yawan masu irin wannan tunanin babban tunaninsu shine a samu ci gaba a samu kaza a yi menene a yi menene ko maganar siyasa ce ta zo za ka kullun zancen da ake shine za a yi muku kaza za a yi muku kaza duk zancen kuma duk na duniya za a fada saboda mai irin wannan kullun tunaninsa shine da duniyar kaza za ta gyaru kai ko ya kamata ya zama cewa ka gyara duniyar kuma ka gyara lahira ranar da babu mai maka amfani banda kai kanka babu wanda zai zo ya ce zan maka kaza in an je gaban Allah zan zo in ce na san kai mutumin kirki ne babu mai maka wannan duk yadda kake son sa dan haka karka bata lokaci a ce ga wani abu zai shigaltar da kai da harkar addini da harkar duniya da kasuwanci da siyasa da menene ubangijin ka ya zama shine sama da komai wanda ka fi mai da hankali a kansa dan haka kuma kai tarbiyyar ƴaƴanka su zama mutanen kirki babban abin da ƙarshen duniyar nan za ka gani menene mutum yake so ne duk abin da wani yake so to wani ya riga shi samu kuma yayi ya mutu yanzu bayan ko kuma yana nan yana yawo abin can din da aka san shi da shi babu yanzu kuma sannan zai mutu in ya mutu kuma yana fadawa kabari mala'ikun nan biyu ba za su kasa zuwa ba kuma haka bane za su tashe shi to zauna man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka babu wani abu banda wannan ba mai ka tara wacce irin mota ka shiga wanda irin matsayi ka samu dawa dawa kai shawara ya akai garin ku bai ci gaba ba babu mai tambayar ka wannan dan haka ya kamata ko da ana wani abu duniya ta yi kyau wannan ba a ce kar ai ba amma ya zama cewa yadda Allah madaukaki za a je gare shi abu yake kyau shine ahammu kuma yafi komai muhimmanci a gun mutum Allah madaukaki ya taimake mu to don haka zamu ga samun mace mai hankali mai ilimi babban guzuri ne ya komo gun Khadija fa yatazawwad limithliha sai ya sake wani guzuri din hatta ja'ahu al-haqq har sai da gaskiya ta zo masa wa huwa fi ghari Hira a lokacin da yake kogon Hira فجاءه الملك سي ملائكه يزو مسا جبريل كينن فقال سي يتي اقرا ككرنت يقراتو فقال سي يتي ما انا بقارئ هني بن يقراتو با با مكرنشي بني الله اكبر قال سي يتي فاخذني فغطني سي كاماني سي ماتاني شيني غطني يا ماتيني حتى بلغ مني الجهد حسي ده يكاي متكل wato takurawa gare ni wahala shine jihad thumma arsalani sanne sai sakin fa qala sai yace iqra sai karanta mana fa qultu sai yace ma ana bi qari'in sai sake maimaita ani ban iya karatu ba fa akhadhani sai sake kama ni fa ghattani sai sake matsi thumma arsalani sanne sai sake ni fa qala sai yace iqra karanta fa qultu sai nace ma ana biqari'i wannan abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wa malaika jibril akwai manyan manyan darussa a cikin sa babba daga ciki shine wato mutum duk yadda yake kada ya faɗi abin da bai san shi ko kun ga cewa ya karanta da yake ba a riga an gabatar da karantar da shi din kafin wannan lokacin ba babu abin da zai ce sai ce ma'ana bi ƙari ba wani karatu kun ga kenan mutum kada ya tsallake abin da bai sani ba koyewa Allah ƙarya ko tambaya aka yi masa a rayuwar duniya menene kaza baka sani ba in ce zan bincika ko kuma ban sani ba zaman ka lafiya kenan amma ka kirkire abu ka ce zaka faɗa saboda ka fita daga wata wahala ko daga kunya gaban mutane to wannan tashin hankali kun ga fa matukar abinda mutum zai samu a ce mala'ika go duba mala'ika da yadda halittarsa take da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari da kuma irin karfin da yake da shi a ce mala'ika ne ya matse ka to wace wahala ce ta duniya ta kai wannan kage ni amma duk da haka bata sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abinda bai sani ba dan ya ce shi kansa sai ce ma ana bi qari'i ni ba makaranta ba makaranci bane ban san me zan karanta me kake so in karanta to me ya faɗa da yace ma ana bi qari'i yace fa akhadhani fa ghattani thalitha ya kamani karo na uku ya matsayi ni thumma arsalani sanan sai sake ni fa qala sai kuma ya fadi abinda aka aiko shi ya fada min shine me iqra bismi rabbikal ladhi khalaq karanta da sunan ubangijinka alladhi khalaqa wanda ya halitta khalaqa al insana min alaqin ya halicci dan adam daga wato gudan jini iqra karanta wa rabbuka ubangijinka kuma al-akramu shine mafi karimci sannan faraja'a biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun ce abinda ya karanta masa a lokacin har zuwa allama al-insana ma lam ya'lam ni ayoyi guda biyar na farko din ba wa iya wannan ukun da ya faɗa a hadisin ba yau ya karanta masa har ayoyi guda biyar na farko zuwa allama al-insana ma lam ya'lam faraja'a biha rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma da wannan lafazi da wannan abu da wannan damuwa da wannan firgici yarjufu fuaduhu zuciyarsa tana kadawa shine yarjufu tana rawa saboda damuwa da tashin hankali da ya samu domin irin wannan abun abu ne da bai taba samun sa ba bai kuma taba jin yadda abun ya samu wasu ba ballantana a ce ya sami wani mai ake cewa a zuciyar ka san abu idan ka san zai zo maka to lokacin da ya zo baka cika samun tashin hankali ba amma idan ya zo maka faji'atan ma'ana babu shiri kafi damuwa kafi firgicewa to da ya taba jin labarin ga yadda annabawa suke in an zo musu to kila da ya samu ni istidad nafsi wato ya zama zuciyarsa ta shiryawa abin kafin abin ya auku daka sai ya zama cewa zuciyarsa ta kada tana rawa fa dakhala ala khadijata binti khuwailid ya shiga ga khadija ir khuwailid radiyallahu عنها وأرضاها وأسكنها الجنة فقال سيتي زملوني زملوني كل اللي بيني كل اللي بيني ما يساتي زملوني زملوني قالت إذا كديتي بيتي زمليني كان ما قنا دمتي نقول ديتي أبين ذاك سيدا ماشيني افعلي اكتبي زملي لا ديتي على ربشي wani nuna mana al'ada ce ta larabawa dama in ana magana da mata akan girmama su kuimun kaza kuimun kaza ko da ita kadai ce haka laraba suke magana da matansu ina ji mun taɓa magana akan wannan wani lokaci har zuwa yanzu haka zaka ji kawo mun kaza sai a faɗa da lafazin jam'i kaman su maza ne da yawa wannan kuma shine akai a cikin alqur'ani ba ayat da Allah madaukaki ke magana da ahlul bait ديكي شو إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أم فاني دا لفظين جمعي أنا أني أم فاني دا شيني داما حكا ما أكا ني واتو أدريس ما تان أنا ما قدان دسو دنجل ما وقاليس كوبا كتي دا فسر واتو واتن رواية تمنزان الله صلى الله عليه وسلم دا شكر دا علي دا فاطمة دا حسن دا حسين اتكين كسائي اتي سوما أهل البيت ني وانا ابن ذا اتي سوما أهل البيت ني ما تمنزان الله صلى الله عليه وسلم سوني أسأل أهل البيت ما أنا سوني متاني كده كمي دا الله مدوكي كي مغانا دا ما تل النبي إبراهيم ديكي سوا رحمة الله وبركاته عليكم وأهل البيت rahamar Allah da albarkarsa ta tabbata akan ku kuma matar ita kadai ce a lokacin ahlul bait don haka da Allah ya kara bude da abubuwa ga yadda asalin maganganu suke yana taimaka mana mu fahimci addinin musulunci yadda ya kamata fazammaluhu sai ta lullube shi hatta zahaba anhu ar-ru'u har sai da wannan firgici ya tafi ya bar shi fa qala li khadijata a lokacin sai yace mu Khadija radiyallahu anha mali me ya same ni ne ma'ana me ya auko min yau wani sabon abu nake ji wa akhbaraha bil khabar sai bata wa akhbaraha al khabara sai bata labarin yace kinji ina kogon hira sai mala'ika yazo sai kaza sai inji an kama ni an yi kaza har zuwa karshe laqad khashitu ala nafsi yace wallahi na tsoratarwa kaina naji tsoro ko wani abu marar kyau ne zai same ni فقالت خديجه سي خديجه تتي تو بري كوجي مغنر مشي مي هانكلي سي تتي كلا سمسم والله ما يخزيك الله ابدا والله الا بزي تورزرتاك با توزرتاوا با دغ الله با الله بزي توزرتاك با انك لتصل الرحم تو الادب بالعربي داما magana sadar da zumunci da kyautatawa mutane kyautatawa iyaye da kuma taimakawa waɗanda suke bukata babban sababi ne da ake girmama dan adam saboda shi sai ta ce lalle Allah ba zai tozarta ka ba domin me sai ta kawo wasu abubuwa da ta san ayyuka ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba yin su don wannan Allah ba zai tozarta mutum ba sai ta ce da shi innaka latasilur rahima kai kana sadar da zumunci wa tahmilul kalla kuma kana daukar nauyin mutane al kalla shine nauyin mutane ma'ana idan wani yazo da damuwarsa kana yayi masa wanda yazo da kukansa kana share masa shi wa tuksibul ma'duma kuma idan mutun yazo ba shi da shi kana bashi aksabahu ya bashi yawa ba ana cewa kasbu shine kai aiki ka samu kudi ko yawa to ka samar wa mutum wani abu ko ka samar masa aiki ko ka samar masa wani abin da zai warware damuwarsa shi ma ana ce masa wato kasb wato acceptahu ana ce maka kai ka samar masa al-ma'dum kuma wanda bai da shi wa taqrib dhaifa kuma kana girmama bako in kai bako kana zaune da shi ka bashi masauki qirab dhaif suna ne da agun balarabe ya fi abin da muke cewa girmama bako kai ya kunshi abubuwa da yawa da bashi masauki da bashi abinci da kuma bashi abin da yake bukata shi sai suka sa shi kaida kwana uku bayan kwana uku ba laifi bane a ce to ya samu kuma inda zai biya haya a shar'ance ba laifi bane kyautatawa kuma a kyale shi in ka kyautata in ko baka so ba kana da wani abu da zaka yi to sai a ce to kwana uku ta yi ta haƙi sai a taimaka kuma a samu wani ko kuma ku yi dabarar da za ku yi gurgurdan irin halin da yake ciki a samu masa wani wurin kuma daban musamman wanda yake na al'ummar musulmi wannan daidai ne kaman dai mutun shi kadai shine haƙin sa wannan yawa Allah mu dauke ta maka wannan baya nufin in an samu wanda yake buƙatar taimako kuma a ce to bayan kwana uku kuma a kore shi yawa a ga dai gurgurdan halin da yazo da shi a ce maka masa to wannan abu girmama bako yana cikin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Khadija a lokacin sai take cewa gaskiya na tabbata Allah kai na rantsa kai Allah madaukaki ba zai tozartar da kai ba domin kana yin waɗannan abubuwa kana sadar da zumunci kana taimakon mutane kana daukar nauyin su kana girmama bako kana bashi masauki wa tu'inu ala nawa'ibil haqqi kuma kana taimako akan musibun yau da kullun in suka auku na gaskiya sun aukawa mutum ka taimaka masa fantalaqat bihi khadijatu sai khadijatu radiyallahu anha ta tafi da shi hatta atat bihi waraqat ibn nawfal har sai da ta je wurin waraqat ibn nawfal ibn asad ibn abdul uzza ibn ammi khadija akwai wani dan baffan khadija in an ce dan baffa ma'ana wanda yake da babanka da nasa uwa ɗaya uba ɗaya yawa ko kuma uwa ɗaya ko kuma uba ɗaya kawai duk dai ma'ana wa da ƙani ne da babanka da nasa to Waraqat ibn Nawfal dan ammi ne shi da shi da Khadija iyayensu ɗaya yawa ko in ce iyayensu ɗaya wa kana mar'an tanassara fil jahiliyyati kuma wani mutum shi din wani mutum ne wanda ya karbi addinin Kirista a jahiliya ma'ana zamanin jahiliya ta Larabawa to shi din ya karbi addinin Kirista addinin Kirista kuma a lokacin nan akwai guntun tauhidi a cikin sa domin waɗanda suka gurbata shi din ba gaba ɗayan sa a lokaci guda ya gurbace ba ina jin lokacin da muka yi darasin tafsiri mun yi maganganu da suka shafi wannan kadan da ba da tarihin lokacin da Kiristanci ya fara gurbacewa musamman lokacin da aka yi majma niqiya suke ce mishi shekara ta 325 ta miladiya akwai wani taro wani sarki Constantine da ya tara malaman Kirista na duniya baki daya shi mutumin Roma ne don haka ya san addinin Romawa shirka ta Romanci ta mutanen Roma ita ce addininsa sai ya karbi addinin wato annabi Isa alaihi salatu wasallam a lokacin nan da ya karbe shi sai sababin da ya gurbata shi ya canza shi ya koma bautar wani abu ba Allah ba shi yasa a lokacin nan ya tilastawa malamai suka karrara cewa annabi Isa dan Allah ne ko kuma Allah shekara 325 bayan haihuwar annabi Isa aka yi wannan abun shi sarki Constantine ya tara su ya tilastawa domin su kun san addinin su taro ne ake yi sai malamai su hadu duk ra'ayin da suka dauka to za a dora wa duk wani mabiyi a duniya sai ya bi wannan ra'ayi ta kowace hanya ba magana ce ta littafai gashi nan kowa ya karanta ya ijtihadin sai ya fahimci wani abu ko in ya zama sannan ya tinkari malamai a gaya abun yake ba to a lokacin nan wannan kiristanci wannan ra'ayi kai ya shiga kiristanci na cewa annabi Isa Allah ne kafin wannan lokacin babu shi yasa akwai waɗanda suke kan addinin na asali na annabi Isa alaihi salatu wasallam na tauhidi wanda basu yadda da cewa shi Allah bane basu yadda da cewa dan Allah bane basu yadda da cewa shi na uku bane a cikin alloli uku kamar da suke faɗa thalithu thalatha su wannan sun yadda da tauhidi cewa Allah ya aiko annabi Isa ne a matsayin bawa a matsayin manzo yawa an haife shi ne miraculously wato ta hanyar mu'jiza aka haife shi ba tare da uba ba wannan kuma iko ne na Allah baya nufin cewa Allah ne ubansa na'adanallahu wa iyyakum don haka su ba su yadda da wannan ba waɗannan su ake ce musu muwahhidun a lokacin ana ce musu al-muwahhidun su ne har zuwa yanzu akwai gyauransu ana ce musu unitarians amma yanzu a yan protestant na America sun janye su sun fi karfin su ya zama cewa ba a ma jin sautin su kwata-kwata an bata musu da suna da komai, amma har zuwa yanzu akwai wasu daga cikin su sunan su waɗannan ana ce musu Unitarians. Basu yadda da cewa Annabi Isa Allah bane, basu yadda da cewa da bane ko kuma ɗayan uku, sun yadda da cewa Allah shi kadai ne shi ya aiko Annabi Isa a matsayin manzo. Ya me hukuncin waɗannan in an same su? In na tambaye ku, za a ce musu musulmi ko ba musulmi ba? Sun yadda da fa Allah ɗaya ne, ba su yadda da abin nan ba? Yawwa, ba za mu ce musulmi ba ne, don me ba su yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Don daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda bai yadda da shi a matsayin annabi manzo daga Allah ba, to ba musulmi ba ne. Duk addininsa, duk yadda yake ibada, duk yadda yake taimakon mutane, duk yadda yake aikin kirki, in bai yadda da ko ya ce la ilaha illallah, kun ga la ilaha illallah ai kowane annabi ya faɗe ta, ko to juz'in da zai cika masa addininsa shine yace Muhammadur Rasulullah. Duk wanda bai ce Muhammadur Rasulullah yayi imani da manzon Allah ba, to ba musulmi bane. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yasma'u bi min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wala yu'minu bi illa wala janna. Ce ba wanda zai ji labari na ji kawai, mutum ya ji cewa ga manzo ya zo daga Allah sunansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an aiko shi da littafi, ya zauna bai bincika ba kuma bai yi imani da shi ba, bayan ya ji labari bai yi imani da shi ba, ya mutu akan haka, ya ce sai faci ya shiga wuta, ko bai Yahudi ne ko ba Nasari. Don haka a wancan lokaci masu addinin da suke kan addinin Annabi Isa alaihi salatu wasallam ba tare da sun gurɓata shi ba, akwai guntunsu. A cikinsu akwai Waraqat ibn Nawfal, wannan ɗan ammin Khadijatu radiyallahu anha. Sai ta je gare shi, wa kana mar'an tanassara fil jahiliyyati wa kana yaktubu alkitab al'ibrani, ya kasance yana rubuta littafin Ibriya. Ibriya yaren Yahudu ne, yawa da shi aka rubuta littattafan su da yawa. Fa yaktubu min al-injil bil ibriyyati, yana rubuta bil ibraniyya, kai yana rubuta littafin injil da lugar Ibriya. Ma sha Allahu an yaktuba, ma'ana gurgudan abin da Allah madauki ya ilmantar da shi na ilmin ya rubuta. Wa kana shaykhan kabiran qad amiya, ya tsufa ya girma har ma ya makance. Fa qalat lahu khadijatu, sai khadija ta ce da shi, yabna am, ya dan ammina, isma min ibni akhika, saurari wata magana daga dan uwanka. Fa qala lahu Waraqa, sai Waraqat ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yabna akhi, ya dan uwana, madha tara, menene abin da ka gani dinnan, menene yazo maka da kake gani? Fa akhbarahu rasulullah, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari, khabara ma ra'a, ya bashi labarin abin da ya gani. Fa qala lahu Waraqa, sai Waraqa ya ce da shi, hadha an-namus alladhi nazzalahu Allahu ala Musa, wannan ita ce shari'ar da annabi Allah ya saukar da ita ga annabi Musa. Namus lafazi ne a larabci, yana da ma'anoni da yawa, daga cikinsu akwai shari'a, ana ce mata namus. Shi kuma manzo daga Allah, wato mala'ika mai zuwa da sako daga Allah, shi ma ana ce masa namus. Ma'ana za a iya ɗaukar wannan shi ne mai sakon nan da ya zo daga Allah, irin wanda ya zo gun annabi Musa. Ma'ana annabi Musa ma haka akai masa, kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya samu wannan ilimi, ko cewa annabawa ashe hakan akan musu, a zo musu da wahayi da irin wannan siga din. Yawwa, ya laitani fiha jaza'an, ina ma zan kasance a cikin ta. Fiha wannan damirin ya'udu ala me? An-nubuwa. Yawwa, ya laitani, ina ma a lokacin da zaka zo da wannan sako na annabcin nan. Jaza'an a ce ina cikin samartaka, shine jaza. An ce jaza an turna haka kuke cewa, ko kamin dabbobi a babin zakka, ai akwai ana cewa za a fidda jaza'a, ko wato da yar shekara cikakkiya guda ɗaya ko shekara uku gurgudan halin dabbobin. To shi nan yana nufin shabban, yana nufin ina ma ni saurayi ne, cikakken saurayi mai ƙarfi. Yawwa, laitani akunu hayyan, ina ma ina da rai, iz yukhrijuka qaumuka, lokacin da mutanenka za su zo su kore ka daga wannan garin su fidda kai, ina ma ina da rai. Fa qala rasulullah, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, awa mukhrijiyahum, ma'ana su dinnan yanzu za su zo su fidda ni, ma'ana ahum su dinnan mukhrijiyya za su zo su fidda ni yawa shine ya tambaye shi qala na'am sai ce lalle za su fidda kai daga garin nan za su kore ka lam ya'ti rajulun qattu babu wani mutum tinjini ba a taba sanin har abada ma'ana samsam kai qattu ma'ana ta samsam ba a taba samun wani mutum ya zo da bi mithli ma ji'ta bihi da irin abin da ka zo da shi illa udhiya ai illa udiya sai face an yi gaba da shi babu mutumin da zai zo da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo da shi sai face ya samu abokan gaba me ya zo da shi dama raba mutane daga abin da suka saba a ce su daina al'adun su da suka tashi suna yi iyaye da kakanni a ce su daina bautar gumakan da suka saba bautawa iyaye da kakanni duk wanda zai zo da wannan ku sai ya samu matsala da mutane wannan kuma haka yake ba a taba samun annabi ba tun daga annabi wato manzo na farko wane ne manzo na farko annabi nuhu annabi na farko annabi adam shi da ƴaƴansa duk musulunci suke don haka ya ci gaba da koya musu abin da suka sani ne na addini wanda ya koya musu amma kafirci ba a same shi ba sai zamanin annabi nuhu shi yasa shi ko manzo shine wanda ake aiko shi zuwa ga wanda suka kafirta shine bambancin annabi da manzo yawa shi kuma annabi adam annabi ne amma ba manzo ba mun fahimci wannan yawa amma annabi ne to farkon manzo shine annabi nuhu alaihi salatu wasalam da yazo wa mutanansa wannan damuwar ta same shi ba an kore shi ba an jefe shi yawa haka nan duk wanda yazo bayan sa sai an samu wannan annabi ibrahim an jefa shi a wuta Allah madauki mai da wutan nan ta zama mai sanyi Musa alaihi salatu wasalam shi ma ga yadda aka fidda shi wannan ga banu Isra'ila da aka aiko shi wurin su suka yi ta botsare masa suka yi ta kangarewa suka yi ta inadi yawa duk wannan hali ne da dole mutum ya same shi in zai zauna da mutane kada mutum yana ilmantar da mutane abinda zai musu amfani a lahira su kuma zuciyoyinsu abinda suke so shine abinda za su ji dadin duniya ba za su shirya ba yawa da haka ya kwantar da hankalinsa yayi abinda Allah madaukaki zai bashi lada akai kada ya damu ba za su shirya a ce wai kowa daga cikin dan adam yana son ka gashi kuma kai ka zo ka ce masa ba daidai yake bai tashi ya koma daidai shi yana ganin tun kafin a haife ka yake yin abinda ya yarda shine daidai to kaga waɗannan abubuwan ana samun sabani saboda su to haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazo wa al'umma da wannan ya sami wannan abin shine shi da yake ya san wannan abin a littafin da suka gabata sai yake ga masa duk annabin da yazo ko kuma duk mutumin da yazo da irin wannan abin da kai ka zo da shi cewa a daina bautar gumaka a koma bautar Allah to hakika ba a taba samun wanda irin wannan ba sai face ya samu abokan gaba wa in yudrikni yawmuka inda ranarka ran da zaka zo kwanakin da zaka yi zo da annabcin nan zai same ni ansurka nasran mu'azzara da ranar za ta zo ka zo da annabcin nan ka ga wa mutane ka kira su wallahi zan taimake ka taimako mai karfi mu'azzaran ana nufin qawiyyan shadidan zan zama tare da kai thumma lam yanshab sannan sai bai dade ba lam yanshab ai lam yalbath ma'ana bai zauna wani lokaci mai dadewa ba waraqatu din an tuwfiya wa fatara alwahi sai shi wannan waraqatu bin nawfal bayan ya fadi wannan ba a dade ba sai ya rasu kuma sai wahayi ya dakata ya tsaya aka saurara aka samu wani lokaci mai tsawo ba wai mai tsawo da yawa ba ma'ana tun daga wannan dai ba a sake kuma wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba wannan shine hadisin da Aisha ta ruwaito a cikin sahihul bukhari ingantaccen hadisin ne babu rikici a cikin sa yawa to malamin saboda ina so mu sauri mu gama wannan gefen sai malamin sai ya kawo wata riwaya kuma daban ta wannan kissar amma da wani abu ko da wani lafazin daban sannan kuma da wata fuska daban wanda zamu ji me ke cikin ta akwai matsala a ciki yace warawa at-tabari الامام محمد بن جرير الطبري يا رويتو ان مغنى كجي تاريخي شي مفي يوا يا رويتو ني ايا تاريخين سكو ايوه تاريخ الرسل والامم والملوك تاريخ الرسل والملوك روى الطبري ومن هشام ده كما ابن هشام ابن هشام شي ني وندا يرويتو سيره ابن اسحاق Ibn Ishaq shine asalin wanda ya fara rubuta magazi da kuma sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda dai ta same mu ita wannan ba wai shine na farko kwata kwata ba akwai wanda suka rubuta kafin sa su Musa ibn Uqba suna cikin manyan marubuta su ma tarihi sirar manzon magazi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaka rika jin su in kana karanta littafin sira to Ibn Hisham yana cikin wanda suka ruwaito daga Ibn Ishaq suna ruwaito ma yufidu abinda ke nuna annahu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja min gari hira ya fito daga kogon hira ba'da ma fuji abil wahyi bayan an masa mufaja'a wato an zo masa bazata da wannan wahayi thumma raja'a wa atamma jiwarahu sannan sai ya sake komawa ya karasa kwanakin da ya saba yi a cikin kogon wa ba'da zalika raja'a ila makka sannan sai ya kuma sake dawowa makka a wannan riwaya ta Aisha da makaranta radiyallahu anha babu wannan a ciki ko to su a riwayat Tabari da Ibn Hisham sun ruwaito abin da ke nuna cewa bayan an yi wannan abun da mala'ikan yazo ya fito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya sake komawa ya karasa kwanakin sa sannan ya dawo kuma ya je maka a wa riwayat Tabari tulqi dawan ita riwayat Tabari tana ba mu wani haske ala sababi khurujihi akan sababin wannan fitar da yayi wa haka nasaha ga nassinta bari in kawo maka yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da dhikri maji'i alwahyi bayan ya ambaci zuwan wahayi din sai yace wa lam yakun min khalqillahi abghadu alayya min sha'irin aw majnun babu wanda nake ki a rayuwa daga cikin halittar Allah madaukaki wanda nafi ki irin a ce mutum mawaki ne ko kuma mahaukaci kuntu la utiku an anzura ilayhima na kasance bana iya juriyar in kalle su ma kwata kwata in kalli wannan a ce wannan mawaki ne a ce har in tsaya ina kallansa ko kuma a ce mahaukaci qala qultu sai nace innal abada yani nafsuhu sha'irun aw majnun lalle shi fa yake fada wai a wannan riwaya amma kafin in fassara wannan kalmar bari in ga muku cewa wannan riwayar wannan lafazin da nake karanta muku nan yana cikin wannan riwayar da hukuncin da shine bata inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa saboda wasu abubuwa da na farko isnadin kamar da zamu zo mishi na biyu akwai maganganun da bai kamata a ce an dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya fade su ba a lokacin nan ko a kowane lokaci ma yawa wai a yadda riwayar ta zo su suka ambata cewa wai a lokacin shi sai yake cewa innal abada la sha'irun aw majnun lalle ni mai waka ne ko mahaukaci ma'ana kafin ya ji ya zo ya hadu da Warqat ibn Nawfal ya gaya masa ga halin da ya ji shi kuma ya fassara masa cewa wannan fa annabi ne sai ya dauka kamar yadda wannan ruwa take nuni ma'ana kamar yana jin ko motsin hankali ne ya same shi ko aljanu ne suka shiga kansa domin in mutumin da bai saba wannan ba in a sauran mutane ne ba mamaki ya faɗi wannan amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun karanta yadda Allah madaukaki ya kare shi daga kowace irin damuwa to irin wannan ba ta so dangane da shi yadda ruwaya ta zo ita ce wannan in an ce al-abada a larabci ana amfani da al-abad mutum yana magana a kansa yace kai wannan manesancin wannan mutumin naku fa kamar irin wannan usulubin da zaka ji misali ai kuma haka a tsarin samari zaka ji mutum yana magana a kansa yace to gogon naku fa yau kaza to irin wannan ne usulubin a larabce mutum yana ce mu kansa al-abad kaza da kaza lokacin da ma'iz yazo bayan yayi zina yazo ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ayi masa haddi akwai ruwayoyi da dama da suka zo da wannan lafazin innal abada qad zana ai wannan gogon naka fa yayi zina ma'ana wannan nisantaccen bawon Allah asalin al abad shi wanda aka nisanta shi kamar shi wannan la'anannan idan mutum yana fadar abu yana zargin kansa to yakan amfani da wannan lafazin mun fahimci wannan kamar annabi sallallahu alaihi wasallam anan wai yana zargin kansa ne yana fada cewa shi fa yau wani abu ya same shi ko mawaki ne shi ko mahaukaci Allah kiyaye manzo sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba sai yace la tuhaddath biha anni quraish abadan bazan yadda quraishawa su je su bada labari ma akan cewa ni mahaukaci ne ko mai waka ba gaskiya bazan yadda da wannan ba bazan yadda bane la amadanna ila haliqin min aljabali wai yace zan nufi shine la'amadanna yake abuku naji kun shi duk babu wani abu sai ina fatratu wai ka Allah saka musu da alheri da suka cire wannan abun abu to ya kamata in koma nuska kure mu kyale an yi wa littafin aiki an shigar da wasu abubuwa da yawa ko wanda da ya shigar da su shi malamin sannan daga baya ko malamin sun nuna masa irin waɗannan abubuwan ya cire ya kawo wannan kissa wanda hakika ni kaina ne mamakin ta yana cikin abin da ya fara rubuta ta kissar bata inganta ba za ku ji ana cewa wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan abu ya faru har hankalinsa ya tashi ya ce shi zai je ya hau kan dutse wai ya rubuto dan ya kashe kansa ma shi kar a zo a ce ya taba yin hauka ko ya abin nan dan me za a ce aljannu sun shafe shi wannan riwayar samsam bai kamata a danganawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya fade ta ba amma dan kada koda wata ran za ku ji wasu mutane su ce za su tuhumi ko litaban ahlus sunna gashi nan an soki annabi an faɗi kaza da kaza to malaman sunna ba sai da ruwayar ba mun fahimci wannan yawa faɗin ta a faɗi cewa ba daidai din bace yana da amfani yawa dun nan gaba ko zaka ji wani ya faɗa to ka ce a wannan kissar ai ƙarya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan magana ba yawa na farko daga cikin illolin akwai manganun to da yawa mu kyale su ba sai mun karanta ba amma mu faɗi illar abin nan din tabar ya roci wannan daga malaminsa ibnu humayd yace haddathana salama an muhammad ibn ishaq qala haddathani wahb ibn kaysan maula ali zubair wa huwa yaqulu li ubayd ibn umayr asalinta wani tabi'i ne sunansa ubayd ibn umayr shine sai wani daga wancan maula ali zubair din yace da shi ubayd ibn umayr ba mu labarin abin da ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wahayi ya zo masa tabi'i wanda bai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya zauna ba da mai ba da labarin abin da ya auku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan don haka shi yasa yana ga cikin illolin wannan riwayar bai faɗi sahabin da ya bashi wannan labarin ba don haka akwai irsali abu na biyu salama din nan ya saba ma sauran thiqat da suka rawaito wannan riwayar duk da abin nan shi din Ibn Hajar a cikin taqribut tahlib yana cewa saduqun kathirul khata'i saduqun ne shi amma kuma mai yawan kuskure a wajen riwayarsa shi wanda ya rawaito wannan riwayar kun ga yadda Allah madaukaki ke kiyaye sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam duk wata magana da zaka rika ji haka baka fahimce ta ba ku je ku fara binciken isnadin hadisin tukuna zaka ga cewa malamai sun magana akan abin in dai har ba daidai din bace zaka ga ba daidai ba in kuwa kai ne baka fahimta ba za a yi maka bayanin me ake nufi da ita yawa don haka ya ruwaito wannan abu ga kuma shi halinsa matsayinsa a gun malaman hadisi shine saduqun kathirul khata akwai wanda ya ruwaito wannan riwayar mai kyau wacce gabata ta Aisha akwai Ziyad ibn Abdullah al-Bukai ya ruwaito daga Ibn Ishaq ne shi ma tunda shi ma wannan ya ce daga Ibn Ishaq ya rawaito shi ma daga Ibn Ishaq amma bai zo da wannan maganganun da aka dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zai je ya haudu zai fado ya kashe kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mana cewa wanda duk ya kashe kansa ko da me ya kashe kansa to da wannan za a azabtar da shi ya za a zo ya aikata wannan tunani ba sai yugo ba shi bane sallallahu alaihi wasallam har ga mana shi duk wanda ya hau dutse ya gangaro daga kan babban dutse wai dan ya kashe kansa to ran tashin alkiyama haka zai ta gangarowa ana dawo da shi yana tai azabar ta sa kenan kafin a sashi a wuta wanda ya dauki wuka ya taka wa kansa wai shi ya kashe kansa to haka zai zo ran tashin alkiyama da a bashi wuka ya ta taka wa kansa kafin a ƙarshe a jefa shi wuta wanda ya kashe kansa da shakewa yasa igiya shi haka za shi ma za a shake shi ya fado a mayar har a mai da shi kuma wuta da haka mutum ya kashe kansa wannan babban laifi ne ba kafirci bane amma babban laifi ne kuma hukuncinsa shine shiga wuta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da mu wannan ya za a ce wannan tunani ya zo masa da haka wannan hadisi ba daidai bane yawa ko in ce wannan riwayar ba daidai take daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan kuma illa ta uku shi Ibn Humayd ma malamin tabari Muhammad ibn Humayd al-Razi hukuncinsa a gun malaman hadisi shine da'ifun jiddan a ka'idar mustalahul hadith in aka ce wa mai riwaya da'ifun jiddan to in ka ga hadithinsa kana ganin hadisi da da'ifun jiddan a ciki to sunan hadithin munkar hadisi sai a ce masa wannan hadisi munkar mun gane wannan yawa kuma sannan dama akwai nakara din babba a ciki saboda an ruwato abinda ya sabawa abinda sauran malamai suka ruwato wannan maganganun Sheikh Al-Albani yayi su a silsilar da'ifa in ka same ta hadisi na 4858 yayi magana akan rashin inganci da rashin kyawun wannan maganganu din a don haka a kiyaye ko da an ji su amma alhamdulillah tunda nuska ku babu ita shikenan muna fata Allah madaukaki ya kara wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama daraja ya mu kuma ya ba mu ikon fahimtar addinin sa da kuma rayuwar da yayi da halayen da yayi amfani da su mu ma Allah ya ba mu ilmin su mu hadu tare da shi fi jannatul firdaus wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.